sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau rana Alhamis 10 ga watan Agusta na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa mayakan Boko Haram sun kai hari a wani gari da ke karamar hukumar Madagali a jihar Adamawa. A birnin tarayya Abuja kuma za ku ji cewa wasu matasa sun fara gangamin nuna goyen bayan su ga shugaba Muhammadu Buhari, yayin da su kuma masu neman ya dawo ko yayin Barabas ke ci gaba da tasa zanga-zangar. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kuna ganin rufa-rufar da hukumomin Najeriya ke yi akan halin da shugaba Buhari yake ciki da kuma maganar ranar dawowar shi ke taimakawa wajen haifar da cece-kuce a ƙasar. Lamba da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-6555. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Muna kuma tafa da labaran wasanni, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Koriya ta Arewa ta faɗa a yau Alhamis cewa ta kammala shirinta na kaddamar da kai farmaki da makamai masu linzami akan yankin Amurka na Guam saboda takala a maganganun yaki tsakanin Amurka da Koriya din. Wannan ƙasa ta kwaminsanci a wata sanarwa ta ce nan da makonni biyu masu zuwa za a hannunta dabarun yaki ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, shirin da zai nuna yadda Koriya za ta harba makamai masu cin dogon zango guda 12 da za su ratsa Japan zuwa tsibirin na Guam. Kamfanin dillancin labaran kasar ya ce makaman za su lura a wani wuri mai nisa tsakanin kilomita 30 zuwa 40 da Guam din, inda mutane 163 suke zaune kuma sojojin Amurka na ruwa da na sama 7,000 suke. General Kim Rang-gyom, kwamandan sojojin Koriya ta Arewa masu makaman rokoki, ya gaya wa kamfanin dillancin labaran na KCNA cewa da zarar sun mika wannan shirin ga shugaban Koriya din, za su zauna ne kawai suna jiran umarni da zai ba su dangane da aiwatar da shirin. A nan Amurka kuma, shugaban Amurka Donald Trump yana fuskantar babban kalubale a takaddama da ta kauri tsakaninsa da shugabannin Koriya ta Arewa akan shirin makamanta na nukiliya. Kuri'ar jin ra'ayoyin jama'a na kwanan nan ya nuna yadda farin jinin Trump yake dada samun rauni saboda mutane suna shakku akan shugabancinsa kuma da salon kamulu da yinsa na cikin gida. Rahotannin shugaban sun mamaye kafofin labarai a wannan mako game da zazzafar kashedin da Trump din ya yi ga Koriya ta Arewa akan gwaje-gwajen makamanta na nukiliya. Trump ya ce kasar Koriya za ta huskanci wuta da fushi tare da tsanani da ba taba ganin irinsa ba. Kalaman na shugaba Trump sun girgiza magoya bayansa da masu adawa da shi. Baki ɗaya 'yan jam'iyyar Democrat sun yi suka wannan kalaman nasa da yi. A wata sanarwa da shugaban marasa rinjaye na 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dokoki, wato Nancy Pelosi, na yin Allah wadai da kalaman Trump na kwanan nan. Tsohon jakadan Amurka a majalisar ɗinkin duniya Bill Richardson ya ce kalaman Trump ba su dace ba, amma dai shugaban zai iya janyewa. Wasu 'yan jam'iyyar Republican sukan bashi goyon baya akan wannan batun. Dan majalisar dattawa daga jihar Carolina ta Kudu, Lindsey Graham, ya ce gargaɗin da shugaban ya yi ya dace. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaɓen ƙasar Kenya, Wafula Chibukati, ya faɗa a yau Alhamis cewar masu satar bayanai sun yi kutse a kwamfutocin hukumarsa mako ɗaya kafin zaɓen na shekarar jiya Talata, amma dai babu wata ɓarna da suka yi wa hukumar. Shugaban hukumar ya bayyana hakan ne a wurin wani taron manema labarai a babban birnin ƙasar Nairobi. amma kuma bai yi wani karin bayani ba. A halin da ake ciki al'ummar Kenya suna ci gaba da zaman jiran sakamakon zaben, yayin da wasu suke zargin cewa an tafka magudi, abinda ya janyo zanga-zanga da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Hukumar zaben ta ce ya zuwa yammacin jiya Laraba shugaba Uhuru Kenyatta ne ke kan gaba da rata mai yawa da maki da suka kai 54 cikin 100 akan Raila Odinga, wanda ya zargin cewa an tafka magudi da kuma rashin gaskiya mai yawa a zaben. Kalaman na Odinga sun tada zanga-zanga a jiya Laraba a wurare da dama a birnin Nairobi da birnin Kisumu da kuma dake yammacin kasar da kuma yankin Kogin Tana, wanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane 4 a arangabansu da 'yan sanda. Hukumomin kasar Turkiya sun ba da umarni a ji a kamo wasu 'yan jarida guda 35 da ake zargin su da alaka da wani shehin malami da aka ce shi ne Umul Abaisan Kitsa, makircin yunkurin juyin mulki wanda aka so yi a bara da bai nasara ba. Kamfanin dillancin labaran kasan Anadolu ya ce gwamnatin Turkiya ta aika a kamo waɗannan mutane.
Labaran duniya kuka taurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga jihar Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya sun nuna cewa mayakan Boko Haram sun kai wani sabon hari a garin Wumbuli da ke karamar hukumar Madagali, inda suka kona garin Kurmus. Wannan ne kusan karo na 4 a ƙasa da mako guda da 'yan kungiyar ta Boko Haram suka kai hari a wasu ƙauyuka na yankin. Yanzu dai hukumomin tsaro ba su ce komai ba, amma shugaban karamar hukumar Madagali Alhaji Yusuf Muhammad ya tabbatar da aukuwar wannan harin a wata hira da suka yi da Ibrahim Abdulaziz, wakilin sashen Hausa, ga Alhaji Yusuf.
Abu ne abun takaici, kuma abu ne wanda duk wanda kan adamin da zai yi wa dan wasa ka abun kuka ne. Duk gari gaba daya sun kone gaba da garin, sun kone gidajensu, sun kone abincinsu, sun kone akuyoyinsu, agunansu, gaba da irin abin da suke ciwo dai. Ba mutum da ya fita da kaya daya a wannan gari.
To kamar rai fa sun an samu asarar rayuka a wannan ƙauye na Wumbuli da aka kai hari?
A Wumbuli ba samu maganan ba wanda aka kashe shi, saboda kowa ya gudu da ransa, ya bar dukiyarsa, ya bar gidansa, tun da duwatsu ne kowa ya shiga cikin dutse. Amma wannan yara awa uku sun ɗauka sun kokkone komai da komai gaba daya.
To kamar shekanje ga bakin duje kuma kwanaki sun yinka mutane, yanzu kuma ga wannan na Wumbuli, kamar ya al'umman ka suke a wannan yanayi yanzu?
A al'umman ka suna kokarin guduwa gaba daya, kasanmu gaba daya suna kokarin bar gari. Sai da muka je da sarakunan mu da mutane mu muka ba su hakuri, su yi hakuri, za mu kara zo kukan mu wa gwamnati wanda shi gwamnati shi ma zai kai kuka har zuwa Abuja. Yanzu a Adamawa dai ko kuma in ce a yankin nan gaba daya babu inda suke shan wahala kamar yankin Madagalakal gabin. Yankin Madagalakal gabin completely yanzu da kullum zai an kashe muna mutane, al'ummarmu, sai an kokkone gidajensu. Yanzu mutane mu ba za su je gona ba, ba mai zuwa gona. Ita ba za ka yi kasafin gonan ka ba, ga gona ya fara kyau, amma ba wanda zai je gona yanzu. So gaskiya ana da tsare yanzu.
To mu kuke so yanzu a yi?
To kira na daga gwamnati shi ne gwamnati ta muke mutanen ƙasar Madagali a kan muna sojoji sosai. Ka san kamar na shafa na maka kullum mu muna banda da san bisa. Sai dai a kan mana Dakaru sojoji, ba wai ka a kan sojoji 50 zuwa nan ba. A kan Dakaru sojoji sosai, yaki su zo su shiga mana wannan daji shi ne babban abu. Babu abu da ta muke mu ba mu nemo komai a wajen gwamnati ba. Mu gwamnati ta kawo mana ta protect mana rayuwar mutane mu da dukiyarsu. Mutane mu su yara su shiga gona su yi noman su, su kawo kayan gona su zuwa gida. Shi ne kira na ga gwamnati, especially gwamnati tarayya.
To Alhaji Yusuf Muhammad kenan a hirar da suka yi da Ibrahim Abdulaziz. Duk da musgunawar da 'yan sanda suka yi masa jiya, masu zanga-zangar shugaba Buhari ya dawo ko ya yi murabus sun yi zaman kwanaki 4 a jere, tare da ikirarin ba za su daina ba har sai ranar da shugaba Buhari ya dawo. Sai dai abin ya ɗauki sabon salo saboda sun samu kishiyoyi. Matasa 'yan uwansu sun fito su kuma suna goyon bayan shugaba Buhari ya sha zamansa Ingila har sai ya samu lafiya. Ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana daga birnin tarayya Abuja.
Daga dukkan alamu, kawunan matasan Najeriya ya nuna alamar rabuwa domin sun kasu gida-gida suna ta zanga-zanga kullum a babban birnin tarayya Abuja. A yau ma dai an samu wani gungu a cikin matasan a karkashin tutar Good Governance and Change Initiative sun fito sun yi nasu zanga-zangar inda suke cewa suna goyen bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari. Comrade Tijani Abdulmumini shine ya jagoranci zanga-zangar.
Azali abin da muke yin nan muna kokarin mu kira hankalin matasa da Najeriya gabaki daya akan abin da wayansu suka fito suke maganganu akan maganar rashin lafiyar shugaban kasa. Shugaban kasa muna da lafiyar shi. Ina da ina samun lafiya. Kuma wannan magana shi wannan ya riga ya rubuta zuwa majalisar dattawa ko da yadda da su tabbatar da wannan tafiyar rashin lafiyar nan da yayi. Gurin karban magani ko kuma gurin asibitin London saboda haka suna son mutane su tsaya su kwantar da hankalin su in har Allah ya taimake shi ya samu lafiya zai dawo lokacin da ya kamata amma kar a ce mishi ya sauka ko kuma ya dawo ba dole ba da maganar dawowa ba saboda lafiyar shi shine abin da yake mafi muhimmanci a gare mu kuma wanda ya baiwa yanda fitin kuma ya rike kasar nan yanda ya kamata dan haka ba abin da za ta da hankali bane kasar nan na tafiya yanda ya kamata
a bangare daya kuma yau kwana hudu kenan da masu zanga-zangar Buhari ya sauka ko kuma ya murabu suka ci gaba da zaman dirshan a dandalin hadin kan kasa ko kuma Unity Fountain dake Abuja. Deji Adeyanju shine ya jagoranci wannan bangaren.
Kwana 94 ya bar kasa wani yanzu har ana roken shi da bar mulki. Ai lamarin nan abun mamaki ne yana ba yan Najeriya mamaki ba kadan ba. In dai wannan mutumin duk maganganun da ya fada cewa yana da gaskiya yana da menene yana kaza da kaza ai bai kamata ma a ce muna nan mun roken shi ya bar mulki ba bai kamata kwata kwata ba
abin da yake daukan hankali a lokacin da ake ta kiraye kirayen Buhari ya dawo ko kuma ya murabus shine cewa ya wuce kwanaki 90 yana neman lafiya a kasar waje to ko menene kundin tsarin mulkin Najeriya ta tanadar a game da haka ga barista Ibrahim Tukur El Sudi.
In dai tsarin mulkin Najeriya ta 1999 da duk gyararrakin da aka yi gyara na farko wadda aka yi a ranar 16 ga watan July ta 2010 da kuma gyara na biyu wanda aka yi ranar 29 ga watan Nuwamba na shekara ta 2010 to babu ka'ida na lokaci da shugaban kasa in baya nan shikenan sai a ci ko ya sauka ko kuma majalisar ta ce ya tafi babu wannan.
Majalisar kasa da fadar Asorok sun mayar da martani cewa suna goyon bayan shugaba Muhammadu Buhari ko da zai yi shekara ne yana neman lafiya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kuna ganin rufa-rufar da hukumomin Najeriya ke yi akan halin da shugaba Buhari yake ciki da kuma maganar ranar dawowar shi suke taimakawa wajen haifar da cece-kuce dan da ke fama a kasar da ake fama da su a kasar. Amma kafin mu bude layuka mu ku ci gaba da jin wannan waƙar.
Africa, yeah. Has this been said already? Let it be done, yeah. We are the children of the master man. We are the children of the higher man. Oh, Africa,
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To za mu fara da kira na farko daga Jos, da wa muke magana?
Kuna magana da Dan Bukuri yaro neman kuɗa zama dole ga Bukuri to sai Plato.
To muna jin ka malam.
To abin akan maru da kuke magana akan maganan Buhari ko?
Eh.
To a gaskiya in dai tsarin kundin mulki ne ba da cewa lalle mutum ya kwana 90 da zai dawo. Sai kamata da Jalal Buhari ya dawo. In kuma ba shi bane, sai kamata shi ma ya fito da bayani. mutanen nan sun goma sun tafi mu ba su zo mana jari ko su zo ce lafiya 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 mu har da bamu gani shi ku tsaro shi lafiya shi kalo ba
to amma mallam ai kamar yadda ka ji mallam bantaran nan fashin ka ba ka ji kamar wannan masanin ta fannin shari'a kundin tsarin mulki yayi bayani yace kundin tsarin mulki bai kayyade tsawon lokacin da shugaban kasa zai yi ba a waje to amma rufa-rufar da hukumomi ke game da yanayin shi kana gani shi ke haifar da wannan cece-kucen
shine madam kuma kin ga kamata ce shi ma buwar yana Najeriya tun da mu mai asibiti a Najeriya ne can ne yanzu nawa ce kashewa kullun kina ba musamman wace kashewa kullun ba ya kamata dai dawo musamman da gidi da fatan Allah ya ba shi lafiya da gode da sanar kudin muku jaro dai mun kudin da mutum da garin muku jaro sai plato
to mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Katsina
assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana daga Katsina
Yusuf Abdulkan daga Katsina da diga
to mallam Yusuf muna jin ka
dan muna fata wannan jiya ta mushi gaban kasa Allah ya bashi lafiya fatan mu dai kenan domin ciwo dai yana kan kowa
amen muna jin ka
Allah kuma ya kara Allah kare mu lafiya da lafiya
to Allah ya sanya to jama'a masu saurare har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC muna nan muna jiran ra'ayoyinku mun samu wani kira daga Kaduna
to aje Maryam Dauda barka da lasariya
barka ka dai da wa muke magana
sunana Murtala ina kiran ku daga Riga za a Kaduna tarayyar Najeriya
Mallam Murtala kana lafiya menene ra'ayinka
lafiya Allahu jama'a gaskiya to abin ya ba mu mamaki kuma ya daure mana kai a da muna tunanin ita wannan jam'iyya da ta gabata ta PDP ko ita bace irin wannan wasan boye da shugaban kasa ba a san ojiyo jiyo haka to kuma kaga kwata-kwata wannan gwamnati ma bai kamata ko wannan jam'iyya ma ta gwada matalakawa haka ba inda yadda zai ma a dasa matalakawa camera duk ko mai shugaban kasa yake muna kallon shi a nan kasan ko kwana nawa zai muna kallon shi saboda hankalin mai kwanta irin soyayyen da muke masa ya sa muka fito muka zabe shi don hankalin mai cigaba da kwanciya amma muna roƙon su canza wannan tsari gaskiya talakawan ban sani ba suna damuwa har sun fara yanke tsammani ma ga irin gaskiya irin wannan jam'iyya da yadda tsarin ta yake da fatan za su gyara kuma mu dinga cigaba da ganin shugaban mu a tashi lafiya
to Allah ya sa mallam Murtala mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Bauchi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana daga Bauchi
eh Aminu ne bali daga Bauchi
to mallam Aminu muna jin ka
ado eto game da irin wannan magana wato ya nuna cewa kenan irin wayannan masu irin wayannan maganganu kamar mu san cewa menene rashin lafiya ba mu dai muna fata dai Allah ya ba mu shugaban kasa Buhari lafiya ya dawo ya ci gaba da mulkin sa dai game da batun mulki ne ai ya riga ya ba da mulkin nasa ma mace mulkin sa yana yi komai da komai kuma na tafiya to saboda
to mun gode mallam Aminu daga Bauchi yanzu kuma bari mu je Yobe
Mana Mallam Babangida daga Zegam.
To muna jin ka Mallam Babangida.
To kika fitar nan fitar kike fada ba ko ne kuke ba mu ba masu da kuɗi.
Ka ce menene Mallam Babangida?
Kika fitar nan kuke fada ba ko ne kuke mu ba masu da kuɗi a tsarin lafiyar shugaban kasa yana da lafiya inna Allah ba shi lafiya.
Amma kuma ai ka ji an ce abin nan tarayya masu zanga zanga suna can suna da dare.
Ya yi gidi da shi ai ba an yi shi bane.
To mun gode mallam Babangida daga Yobe muna nan dai har yanzu a Yobe mun samu wani kira
Assalamu alaikum kana jina
muna jin ka da wa muke magana daga Yobe muna jin ka
Garba injiniya ne na garin Dabce
To mallam Garba injiniya muna jin ka menene ra'ayinka
Gaskiya ra'ayina ina ganin wannan al'amari siyasa ne kawai ana samun tsararru ana ba su wani abu yau dan su wannan al'amari gaskiya Allah mun kan 100% muna son Buhari mu Allah ya ba shi lafiya kuma tunda kundin tsarin mulki bai sa ai haka ba in Allah da ba zai ba a cikin lafiya Garba injiniya
da mallam Garba kafin ka tafi kana ganin rufa-rufar da hukumomi ke game da halin da yake ciki na rashin lafiyar sa yanayin sa suke taimakawa wajen wannan sa'in sadin da ake samu a kasar cece ku ce din da ake yi
to mu mu gaskiya mu talakawa muna bin maganar shugabannin mu in na kirki ne ma in ba na kirki bane ma dai tunda Allah ya sa za su yi gabance mu an ce gwamnoni sun je sun dubo shi sun ce lafiyar su kalau mun ji maganar su an ce mataimaki shugaban kasar sa ya je an ce lafiyar sa kalau to ba hembe kara masa addu'a ba a tashi lafiya.
To mun gode Mallam Garba engineer. Yanzu kuma bari mu je Neja. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga jihar Neja?
Kuna magana da Ma'ilu GBC.
Da wa muke magana?
Kuna magana da Ma'ilu GBC.
To muna jin ka.
Eh, ana magana akan wannan din faruko?
Eh, muna magana ne akan irin rafa-rafar da hukumomin Najeriya ke yi akan halin da shugaba Muhammadu Buhari yake ciki. Shin kana gani haka yana taimakawa wajen haifar da cece-kuce a kasar?
Eh, yana taimakawa mana tunda ya kamata a ce an san komai da komai abin da yake da akwai.
To mun gode da wannan ra'ayi naka, kuma anan zamu dasa aya wajen dauka wayoyin mu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake baku wata damar. Mun gode. To kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kasar Brazil ta dare sama a zaman kasa ta farko a duniya a fagen wasan kwallon kafa a jadawalin mafibitan kasashe na hukumar kwallon duniya wato FIFA. A sabon jadawalin wannan watan da aka fitar a yau Alhamis, kasar ta Brazil ta ture wacce ke sama a da wato kasar Germans, da yanzu haka ke rike da kofin duniya, wacce a yanzu ta dawo ta biyu duk wanda cewa ita ce kuma ta lashe kofin gasar zakarun nahiyoyi ta bana. Kasar Argentina ce ta uku, yayin da kasar Switzerland take ta hudu, mataki mafi girma da ta taba kaiwa tun daga shekarar 1994. Sakamakon nasarorin da ta samu a dukkanin wasannin ta na neman gurbi na gasar cin kofin duniya ya zuwa yanzu. A matakin nahiyar Africa kuwa, har yanzu kasar Masar ce a sama, duk da yake ta sauka da mataki daya a matakin duniya daga ta 24 zuwa ta 25. Kasar Congo ta koma ta biyu a nahiyar Africa, to amma tana nan a matsayin ta na 28, yayin da Najeriya take a matsayin ta 6 a Africa, duk da yake ta ƙara cirawa a matakin duniya daga ta 39 zuwa 38. Kungiyar kwallon kafar Liverpool ta Ingila ta yi fatali da ta yi na biyu, da kungiyar Barcelona ta kasar Spain ta yi wa dan wasan ta Philippe Coutinho har na fan miliyan 100. Barcelona na bukace da sayan dan wasan dan kasar Brazil mai shekaru 25 domin maye gurbin dan kasar Sanema, wanda ya koma kungiyar PSG ta kasar Faransa kwanan nan a cefanin dan wasa mafi tsada a duniya na fan miliyan 222. Sai dai rahotanni sun ce Liverpool ta sheda wa Barcelona cewa su daina wahalar da kansu domin wadan wasan nasu ba na sayarwa bane. A fagen tsere kuwa, gwamnatin kasar Botswana ta sha alwashin bada hutun rana daya a duk kasar domin karraba shahararren dan tseren kasar Isaac Makwala, muddin yayin nasarar lashe tseren mita 200 a gasar tsere ta duniya da yanzu haka ake gudanarwa a birnin London. Jami'an gasar sun hana Makwala shiga zagayen karshe na tseren mita 400 a ranar 30 da ta gabata a kokarin yaki da wata mummunar cutar da ke kokarin barkewa, amma ya dawo jiya Laraba bayan an auna shi inda ya lashe tseren na mita 200. Ministan wasannin kasar ta Botswana Tapelo Olofeng ya ce gwamnatin kasar za ta kuma bashi kyautar $10,000 da ta yi niyyar bashi da ya yi nasara a tseren na mita 400. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka na taya mutanen ƙasar Rwanda murna akan nasarar gudanar da zaben shugaban ƙasa da aka yi ranar 4 ga watan Agusta lafiya, inda fiye da mutane miliyan 6,600 suka jefa Mr. Paul Kagame ƙuri'a. Ko da yake waɗannan alƙaluna sun nuna a ringizo, inda mutane fiye da 80,000 ne kaɗai suka jefa wa 'yan adawa. Gwamnatin kasar ta ce kimanin kashi 97.6 cikin 100 ne suka fito domin jefa ƙuri'arsu. Sai dai kuma zaben ya kasa cin jarabawan masu nazari kan adalcin zaɓe. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta ce Amurka ta damu matuka da kwamacalan da aka yi a lokacin zaɓe. Amurka ta jinjina wa 'yan jarida na ƙasar ta Rwanda wajen yaɗa labaran barazana ga wasu 'yan takara kuma 'yan adawa da kuma mutanen ƙasar Rwanda da aka yi a lokacin yaƙin neman zaɓe. Haka kuma Amurka ta yabawa al'ummar ƙasar ta Rwanda da hukumar zaɓe ta ƙasar da ma'aikatan gwamnati saboda yadda suka gama da ƙorafe-ƙorafen da aka yi game da zaɓen. haka kuma Ms. Nawat ta jinjinawa muhawarar da aka nuna a television ko da yake tana ganin cewa da an fadada yawan malta muhawarar da watakila hakan kara zurfa wayar da kan jama'a game da zaben amurka ta damu da rashin fayyace ainihin cancantar yin takara a gurin masu son yin takarar ta da fatan cewa dokar zaben da za a yi muhawara akai a zaben yan majalisa na gaba zai fayyace komai dalla-dalla kafin zaben wakilan majalisar dokoki na Rwanda wanda za a gudanar a shekarar 2018 tun shekarar 1994 ne shugaba Paul Kagame ke shugabancin kasar bayan da ya jagoranci kawo ƙarshen fadan da ya sanadiyar mutuwar fiye da mutane 1800 da suka hada da ƴan kabilar Tutsi da na Hutu masu matsakaicin ra'ayi a hannun ƴan Hutu masu tsatsauran ra'ayi karkashin mulkin Paul Kagame Rwanda ta samu gagarumin bunƙasar tattalin arziki amma abokan adawa sun ce duk da wannan nasarar da aka samu mulkin danniya yake gudanarwa inda ake take haƙƙoƙin al'umma da na kafofin watsa labarai masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce har ila yau shugaban na amfani da ƙarfin mulki wajen rufewa ƴan adawa baki wata kuskure da aka yi wa kundin tsarin mulkin kasar a shekarar 2015 ya baiwa shugaba Paul Kagame damar kasancewa a mulki har zuwa shekara ta 2034 idan har ya nema amurka ta nuna takeici ga kuskuren da aka yi wa wannan kundin tsarin mulki da kuma shawarar da shi shugaba Kagame ya yanke na neman wa'adi na uku amurka na mai karfafawa gwamnatin Rwanda gwiwa da samar da kyakkyawan yanayi da jama'a za su yi takara ba tare da tsangwama ba a kuma tabbatar da cewa duk zaben da aka gudanar ya nuna abin da jama'a ke so amurka na tare da mutanen Rwanda a kokarin da suke yi na gina cibiyoyin demokradiya mai dorewa sharhin murya amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka
to a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 5 saura minti 4 yanzu kuma ga labarai amma a takaice
Koriya ta Arewa ta faɗa a yau Alhamis cewa ta kammala shirinta da kaddamar da kai farmaki da makamai masu linzami a kan yankin Amurka na Guam saboda takala a maganganun yaki tsakanin Amurka da Koriya din. Wannan ƙasa ta kwaminsanci a wata sanarwa ta ce nan da makonni biyu masu zuwa za a hannunta dabarun yakin ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un shirin da zai nuna yadda Koriya ta Arewa za ta harba makamai masu cin dogon zango guda 12 da za su ratsa kan Japan zuwa tsibirin na Guam. A nan Amurka kuma shugaba Donald Trump yana fuskantar babban kalubale a takaddama da takauri tsakaninsa da shugabannin Koriya ta Arewa akan shirin makamanta na nukiliya. Kuri'ar jin ra'ayoyin jama'a na kwana-kwanan nan ya nuna yadda farin jinin Trump yake dada samun rauni saboda mutane na shakku akan shugabancinsa da kuma salon kamun ludayinsa na cikin gida. Shugaban hukumar zaɓe a ƙasar Kenya Wafula Chikabuti ya faɗa a yau Alhamis cewa masu satar bayanai sun yi kutse a kwamfutocin hukumarsa a mako ɗaya kafin wannan zaɓen ta shekaran jiya Talata, amma dai babu wani barna da aka yi wa hukumar zaɓen. Shugaban hukumar ya bayyana hakan ne a wurin wani taron manema labarai a babban birnin ƙasar Nairobi.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni da injiniyan Cedric Franklin, ni Maryam Daudawa ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.